إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da saduwa a wannan yammaci na 14 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 443, wadda ta yi daidai da 15 ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya. yau za mu yi majalisi na 14 a cikin majalisinmu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurqan wanda yake a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari sabi da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi. yau za mu tashi aya ta 43 a cikin suratul qasas insha Allah, amma kamar yadda muka saba ga tambayoyi da aka turo. wannan yace malam, tambaya ta ita ce, malam ina da asma takan tatar mun akai-akai har azumin ina yin sa, ina kaiwa da kyar, haka nake yin sa. shine nake tambaya, idan na sha zan iya ciyarwa ko ramawa zan yi ko hadawa zan yi da ciyarwar da ramuwa? Nagode. Wannan halinka halin mara lafiya ne. mara lafiya Allah ya bayyana hukuncin sa a cikin Alkur'ani. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. wanda dai ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya ko kuma yana halin tafiya, to abin da yake wajibi a kanka ranko a waɗansu ranaku na daban ba na Ramadan ba, saboda haka abin da yake a kanka ramuwa ce. idan ka samu sauki daga ciwon ka sai ka rama, ko kuma akwai ciwon amma za ka iya yin azumin saboda kasancewar yanayi ya canza, kamar lokacin nan rana ba ta da tsawo kuma akwai sanyi, yanayin lokacin yanayin sanyi sai ka rama a lokacin. amma ba a ciyarwa sai wanda yake mutum baya komawa ciyarwa sai wanda ya zamanto ba zai iya yin azumi ba. wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wanda kuma suke san wato ba za su iya yin sa ba, shine ma'anar a bisa tafsirin da aka rubuta daga Ibn Abbas, wanda ba za su iya yin azumin ba. to fidya ta ciyar da miskini shine a kansu, ba za ka iya yin azumi ba saboda tsufa ko kuma saboda rashin lafiyar da ba a ƙaunar warakarta. to shi kuma ba a dangane da rashin lafiya, ba a hukunci da shi sai an samu shaidar likitoci alal aƙalla guda biyu amintattu. idan suka yi shaida cewa wannan ba zai iya yin azumi ba, to shi kenan sai ya zamanto babu ramuwa a kansa. abinda zai rinka yi kawai ya rinka ciyarwa, sai ya rinka ciyarwa kawai a kan kowace rana da ya yi ta azumi. yana da zaɓi wajen ciyarwa ko ya bayar da sahur ko ya bayar da buɗe baki ga waɗanda za su yi azumi da. na'am. hukuncin ɗaya ne ko mace ko namiji, tunda asma ba abu ne wanda yake banci mata ba. ko mace ko namiji, in dai mai asma ne wanda wannan asmar tana hana shi yin azumi yana kaiwa da kyar, to sai ya ajiye azumin sai ya samu sauki, sai ta ajiye azumin sai ta samu sauki sai ta rama. na'am. ba zai iya ciyarwa ba, in ba likitoci ne suka ce ba za ka taɓa iya azumi ba. idan likitoci suka ba da ƙarar cewa wannan cuta taka ba za ta warke, ba za ka iya azumi ba, to wannan shine sai ya rinka ciyarwa. amma in dai ana yana neman magani kuma ana ƙaunar cewa zai samu waraka, to ramuwa ita ce a kansa. wannan shine nassin Alkur'ani. faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. shine. wanda take ta samun wahalar haihuwa ana ce mata aiki, sai aka ba ta shawarar kan cewar ta daina haihuwa, aka sanya mata abun hana haihuwa, abun hana ɗaukan ciki, to kuma ya zamanto ya sanya jini baya tsaya mata, yana ta zuwa mata.
to yanzu wannan yaya ba za ta yi azumi ba kenan saboda jini yana ta zuwa mata wannan jinin jinin rashin lafiya ne wannan jinin jinin rashin lafiya ne abin da ya wajaba a kanta in da kafin jinin ya zo mata tana da al'ada tabbatacce ta san alal misali a farkon wata take fara yin al'ada kuma in tayi al'ada ta kwana biyar take yi to tunda jinin baya tsayawa kullun idan farkon wata ya zo yanda ya saba sai ta lissafin kwana biyar shine za ta bar sallah ta bar azumi sauran kwanakin kuma ta ci gaba da azuminta da sallarta tunda wannan jini ba na al'ada bane idan kuma ba ta da al'ada a rikice yake jinin naka to idan za ta iya yin tamyizi tunda wanda daga cikin jinin zai zama na al'ada wani kuma ba na al'ada ba idan har ya zo mata da kala daban inda za ta iya tantancewa tsakanin wanda yake shine mai alamun jinin al'ada da wanda yake ba shine mai alamun jinin al'ada ba wato al-mumayyiza kenan sai ta yi aiki da tamyizinta idan kuma wannan ma ya gagara to sai ta koma ya zuwa ga hadisin Hamnatu binti Jahash sai ta yi aiki da abin da ake ce ma ghalibu haidin nisa galibin hailar mata cewar ta aji ta bar ta ɗauka kwana shida ko bakwai shine al'adarta lokacin da mata take al'ada a cikin wata sai ta ɗauka za ta yi kwana shida ko bakwai kwana shida ko bakwai sai ta bar sallah ta bar azumi bayan nan sai ta ci gaba da yin sallarta da azuminta har Allah ya sa kuma abinta ya dawo daidai ta samu a shawo kan wannan jini da yake tsayawa to sai wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya ji dan hajjia amin malam dan Allah mutumin da yake yin sana'ar yake yin sunanur rawatib ya zai yi ta bayan sallar isha idan yayi tarawih zai idan yayi tarawih tarawih zai yi ko kafin tarawih idan zai samu yayi kafin tarawih ya ce in kuma bai yi ba sai ya niyyar cewa raka'a biyun farko da yake yi na tarawih din tarawih ce kuma sunnar ratiba ce ta isha kenan ya huta zai iya yin haka wannan yana daga cikin inda ake samun tadakulul ibada ibada ta shiga juna bai niyyar wannan raka'a biyu din a matsayin kan cewar ta zama to masa ta ratibar sallar isha amma in zai samu kafin a fara tarawih ya tashi raka'a biyu a matsayin ratibar sallar isha wannan shine aula wannan shine aula wallahi ta'ala a'ala zai kuma iya idan ya koma gida bayan an yi shafa'i da wuturi in ya koma gida ya rama ratibar isha din tunda ita ratiba ana rama ta sai ya rama sai in ya koma gida sai ya raka'a biyu ko an gama wuturi gare da in ya koma gida din maimakon a cikin masallaci ya ce zai yi nafila bayan wuturi in ya koma gida sai ya raka'a biyu din a matsayin ratibar sallar isha wanda yake tarawih ya sa bai samu yayi ta ba wallahi ta'ala a'ala na'am a'udhu billahi
minash shaitani ولقد آتينا ملكا الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وخافوا بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين لكنا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا لمن تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين
Allah madaukakin sarki ya ce walaqad atayna Musa al-kitab hakika wallahi mun ba ma Musa littafi min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula a bayan mun halakar da al'umomi na farko basaira linnas wannan littafi haske ne ga mutane wato basira ne haske ne mai sanya a yi gani na basira ga mutane wa huda kuma shari'a ne ya zuwa ga shari'o'i da ake aiki da su wa rahma kuma rahama ne wato sababin rahama ne ga duk wanda ya imani da wannan littafin la'allahum yatadhakkaru domin wato su wa su domin su waɗanda aka turo mu annabi Musa da su da shi littafin su wa su Allah ya yi rantsuwa da wannan domin ya sanya waɗanda suke jin wannan zancen kamar wanda suke inkarin ba su san ma aiko da littafi ba bayan ba ma annabi Musa littafi kinninsa wannan sananne ne to amma saboda ƙarfafa al'amarin sai ake mu'amalar masu sauraron wannan maganar kamar ba su taɓa sanin ma an aiko ma da annabi Musa littafi ba sai Allah ya rantse ya ce wala qad atayna Musa al-kitab littafin da ake nufi shine at-taura ita wannan at-taura Allah ya sifanta ta da sifofi guda uku a nan na farko ya ce basa'ira linnas wato basa'ir jam'i ne na basira al-basira shine abin da yake sa ake gani yake bude zukata zuciya ke gani domin ido ba shine yake makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukata da take cikin kiraza su ne suke makancewa to at-taura basira ce wato ne haskakawa ce da zukata dan wato a su samu haske na abin da ya danganci sanin Allah da sanin al'amarin Allah to sifa ta farko kenan sifa ta biyu kuma shari'a ce wato shari'a ce ya zuwa ga duk wanda ya aiki da ita za ta shiryar da shi ya zuwa ga wato shari'ar da Allah madaukakin sarki yake so haka aka yi ma at-taura wannan kirari kamar yadda Allah ya ce a suratul ma'ida inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mun sakar da at-taura a cikin ta akwai haske akwai shari'a da haske yahkumu bi hannabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfidu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada yace wato annabawa da kuma manyan malamai sun yi hukunci da ita ga waɗanda suka miƙa wuya suka musulunta wannan kirari ake ma at-taura saboda haka mu musulmi mu ne kadai muke da wannan cewa dillisu tafan Allah muke ganin su da buwaya da ɗaukaka muke musu kirari amma su kuwa waɗanda ba musulmi ba ba sa haka dangane da alkur'ani ba sa haka dangane da ɗayan littafin at-taura yahudawa ba sa yabon linjila suna ganin kage ce ta annabi Musa ta annabi Isa kirista ba sa yabon at-taura illa gurgurdan yadda suke yabanta dan ta dace da sarransu amma musulmi mu ne muke cewa dukkaninsu daga wajen kullum min indi rabbina dukkaninsu daga wajen ubangijinmu suke to ka duba ga irin wannan kirari da Allah ya yi ma at-taura ya sifanta ta da wannan sifar basira da sifar kuma shari'a yace kuma rahama ce rahama ce ta kasance rahama ga bani Isra'il rahama ce gare su yanda suka zamanto daban da sauran al'umomi a cikin tarihi babu kamar bani Isra'il shekaru Allah ya kanana cewa yana cewa wa faddalnahum ala alamin muka fifita su akan talibai kewaye da su dukkan su al'umomi ne mushrikai kuma al'umomi tili da aka yi hittiyun ne kana'aniyun ne abomait ga sunan dai iri-iri babylon da kiftawa al'umomi daban-daban dukkan su akan shirka cike sai su Allah ya yaba ya zaba ya kan ya sa su akan tauhidi kuma har yanzu babu wadan daga cikin al'umomi bayan musulmi babu kamar yahud wajen tsayar da tauhidi yahudawa masu aiki masu addinin yahudawa babu bayan musulmi babu kamar su wajen tsare tauhidi tsare kadaicin Allah da kin shirka da kin tsafi da kin camface sai dai kuma tauhidin nasu gurbatacce ne in aka zo babul asma'u was sifat sai ce Allah yana kuka to haka ina tauhidi ga mai cewa Allah yana kuka a wajen asma'u was sifat tauhidin nasu gurbatacce ne to amma Allah madaukakin sarki yayi kirarin bangir yayi kirari ga at-taura da rahama ce gare su inda ita Allah ya fitar da su daga batan shirka ya sanya su akan tauhidi kuma ta zama to sanadiyar rahama a gare su Allah ya sanya sarakuna da annabawa a cikin su annabawa don su jaddada musu at-taura sarakuna kuma don a ba su wanda za su mulkin su akan shari'ar at-taura to Allah ya turo da at-taura bayan Allah ya ce bayan mun halakar da al'umomi da suka gabata al-qurun al-umma kenan al-qurunul ula tun daga annabi Nuhu har ya zuwa ga zamanin annabi Musa wannan ayar Allah madaukakin sarki ya ambace ta kamar yadda malamai suka ambata dan raddi ga wato waɗanda suke abinda aka suka gaya ma annabi Musa na kan da annabi Musa da suka ce ma annabi Musa wa ma sami'na bi hada fi aba'ina al-awwali bamu taba jin wannan ba a cikin iyayenmu na farko cewa Allah ya aika manzo wato doguwar fatara da ta saba aika da annabawa ba wannan ba hujja bane kan cewa Allah baya aika da annabawa domin gashi Allah ya aika da at-taura bayan lokaci mai tsawo na halakar da al'ummomi kana Allah ya turo annabi Musa saboda haka dogon lokaci da aka samu tsakanin annabi Musa da manzon Allah sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai zama to hujja akan cewa Allah baya aika da annabawa ba saboda haka mushrikan larabawa da su ma suke fadan irin wannan maganar cewa basu ji cewar irin wannan maganar cewa Allah yana aika manzanni ba a wajen iyayensu wannan ba hujja bace domin gashi annabi Musa ma haka aka ce amma wannan bai hana Allah ya aika da littafi wanda su sun san wannan littafin ba to sannan sai Allah madaukakin sarki kuma ya kawo ambaci abinda zai nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar abinda yake samu daga abinda yake zuwa masa na alqur'ani wahayi ne gaskiya daga Allah Allah ya ce wa ma kunta bijanibil gharbi ba kasance a kwiɓin yamma ba wato na dutsen at-tur qadaina ila musa al-amr yayin da muka hukunta al-amari ya zuwa ga annabi musa wato yayin da muka yi masa wahayi wanda yayin da muka yi masa wahayi wato ba ka nan lokacin da aka yi wannan wama kunta min ash-shahidi kuma ba ka cikin waɗanda suke masu yin shaida akan cewar haƙiƙa wato ba ka cikin masu yin shaida waɗanda suka sami ilimin wannan daga wani waje ba daga wajen wahayi ba wato wannan tariƙa ce ta falsafa in ma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada labarin nan na annabi Musa in ma yana nan lokacin da Allah yake ma annabi Musa wahayi yayin da yake kiransa in ma dai yana nan a daidai gefen na yamma tunda dama ai shine a janibin tur al-ayman kwiɓin dutsen wato gefen dutsen at-tur na dama wanda shine al-gharbi na yamma to in ma dai yana wajen wa in ma kuma yana da ilimi na yaqini labari na yaqini da yazo masa in baya nan to ya zama to yana da labari na yaqini wannan shine sai tanyar da zai samu ilimi in zaka bada labarin wani abu da ka gani labarin abin da ka gani ko dai kana nan ko kuma labari yaqini ya zo maka akwai wata hanya ta uku da zaka iya sani a bisa dabi'ar dan adam yanzu aka zo aka ce an yi wani abu in aka zo aka ce an yi wani abu a masallacin al-furqan ko dai kana nan aka yi ko kuma yan unguwa daban-daban sun gaya maka masu zuwa daga gabas da yamma da kudu da arewa tawaturi wanda kai da zaka san cewa wannan maganar ba zai yiwu a ce an yi kuskure wajen nakalin sa ba shine ko dai da mushahada ko da tawatur ilimi ne yake ni to shine biyun Allah ya ambata baka nan ko baka cikin masu shaida masu mina shahidin ai waɗanda suke da shaidar ilimi shi yasa abinda ake nufi da su malaman yahudawa wanda za a ce su wato kai baka cikin malaman yahudawa wanda kaje ka karanta dan su ne Allah ta'ala ya zarge su ya zarge su ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah waye fi zalunci daga wanda ya boye shahada ta ilimi da yake da ita daga wajen Allah domin abinda malaman yahudawa suke kenan suna da ilimi ne yaqini cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin da annabi Musa ya bada labari zai amma suka boye wannan to suna daga cikin ash-shahidin to ita ce shaidar da Allah yake ishara gare ta ana amma kunta min ash-shahidin ba ka cikin waɗanda suke da al-khabarul yaqin wannan ku duba ku ga yanda Allah jalla wa ala wajen dangana wajen yin shidagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wa ma kunta bil janibil ayman ba bayan kuma Allah ta'ala me yace dangane da annabi Musa yace fanadainahu min janibil turil ayman muka kira shi daga kwiɓin daga janibi daga gefen dutsen al-ayman na dama amma da zai tsawo da dama mai albarka ce da zai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam baka wajen bai ce baka wajen daman baka daman dutsen ba saboda za a kore masa zamantowa an dangana shi zuwa ga waje mai albarka sai aka ce janibil zarbi kunga Allah yanda yake kar ma ya bada wata sagara da za a yi suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce to ai ga alqur'ani ma ya kore masa zamantowa dan dama an ce baya cikin baya dama an kore masa dama sai Allah ya ce wa ma kunta bi janibil gharbi yayin da ya zamanto nafi ake yi sai ba a kawo aljanibil aymani din ba wannan yana daga cikin wato hikimar Allah jalla wa ala da kuma nuna wato balagar alqur'ani da kuma bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah da yanda Allah yake isa matuka wajen kare shi daga dukkan zargin mai zargi idan zai zarge shi to da haka ba za ka yi tafauki da wannan ba kace za ka yi suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alqur'ani ya kore masa zamantowa min ashabil yamin ko kuma danganta sifar dama gare shi saboda ita gefen dama yana da albarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake son farawa da dama a cikin al'amuransa kuma ya kamata mu dauki wannan ta zamanto mana wato ka'ida saboda fata na gari cewa ranar alkiyama yayin da za a zo mutane sai a ce kuku nan a ce kai kana cikin ƴan dama ko layi ne ake yi in ka ganin dama ko ya fi tsawo yake bi na dama ranar alkiyama a sa ka a cikin na dama tafa'ul ne tayammun ne shi yasa ake cewa at-tayammun neman albarka da dangantaka ya zuwa ga dama to sannan Allah ta'ala yake walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur sai dai mu ji Allah ansha'na qurunan mun fari waɗansu al'umomi cili wato bayan annabi Musa fatatawala alaihimul umur sai shekaru wato zamani yayi tsawo a gare su har ya zaman tokan cewa sun manta da sakon cewa Allah yana aiko annabawa wa walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur kuma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina kuma ba kasance kana zaune a cikin mutanen madyana ba kana karanta musu wato ayoyin mu ai kana karanta ma su quraishawa ayoyin duka kasancewar ka ka zauna a wajen wato mutanen madyana walakin na kunna mursalin sai dai mu mun kasance muna aiko da manzanni wato babu hanyar da ka samu wannan ilimi illa kasancewar mu mun kasance muna aiko da manzanni saboda haka kaga Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya wajen baya gefen yamma na furusina lokacin da Allah ya hukunta al'amari ga annabi Musa hukunta al'amarin da ya ga annabi Musa shine wato yayi masa wahayi ya bashi at-taura yayi masa wahayi ya bashi at-taura kuma yayi masa wahayi ya tura shi wajen Fir'auna shine munajati na farko jin zancen Allah na farko da annabi Musa yayi id baina ila Musa al-amr yayin da muka hukunta al'amari ga Musa wato muka nada shi zaman to manzo baka nan shine abinda shine wanda wannan aya take isharar a gare shi wama kunta min ash-shahidi baka cikin masu samun ilimi ne yini daga wajen waɗansu waɗanda suke da awar kan cewa suna da wannan shaida sai dai mu mun ai wato Allah yake sai dai mun halicci mun fara halittar al'umomi tuni bayan annabi Musa sai zamani yayi tsawo a gare su har aka manta da kan cewa ai Allah yana aiko da manzanni tunda tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 600 ba wani annabi tsakanin su so da har an manta ma da cewa Allah yana aiko da manzanni bayan kuwa da koyaushe annabi ya tafi sai wani annabi ya zo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar an bani isra'il annabawa su ne suke musu siyasa to kun ji fa siyasa fa kalma ce ta annabawa amma mu kuma yadda siyasa yaudara akalin siyasa chautata sha'anin al'umma to bani isra'il annabawa su ne suke gesta sha'anin al'umma su ko yaushe annabi ya halaka sai ko yaushe annabi ya rasu kalmar a larabci halaka ce amma kasan a wasu an take halaka da ya dauka wato wata azaba ce ko yaushe annabi yayi wafati ya rasu khalafahu nabiyun akhar sai wani annabi ya mare gurbin sa saboda haka annabawa haka suke barka yin cewa kuma arsalna rusulana katra muka aiko manzanninmu suna bibiyan juna to har sai tukuna da annabi Isa ya zo sai aka samu fatratun min ar-rusul aka samu yankewa na zuwan annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ne na kusantanta da ibnu maryam laysa baini wa bainahu nabi babu wani annabi tsakani na da shi kuma tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa shekara 600 to wannan yace fatatawala alaihim al-umur mudda sai musu tsawo kamar yanda Allah ta'ala ya ambata dangane da ahlul kitab alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dhikrillahi wa ma nazala min al-haq wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa tukarru zamantu mu'minai kada su zamantu kamar ahlul kitab wanda zamani yayi tsawo a gare su zukatar su suka kekace zamani yayi tsawo babu aikin annabi wanda zai jaddada musu addini to amma kaga da yake haccan annabi sallallahu alaihi wasallam ne dorewa ne ba zai yanke ba sai zamanto khatamun nabiyyi kuma ya sanya wato a cikin al'ummarsa kina cikon wancan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innahu la nabiyya ba'di ni babu annabi bayana walakin satakunu alaikum umara sayakthurun za ku samu shugabanni na addini da za su yawa to sai Allah ya bar ya tsayar da malamai a cikin al'umma da wulatul amr sarakuna na adalci wanda su ne za su rike ragamar jagorancin al'umma kuma ya sanya cewa wannan kasar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu hadhi la yazalu fi ummati qa'imun bi amrillah ba za a gushe ba a cikin al'ummata akwai masu tsayuwa da al'amarin Allah a wata hadisi a wata riwaya ce la tazalu sa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah ba za a gushe ba ana samun wata jama'a daga cikin al'ummata suna masu rinjaye akan gaskiya wanda ya saba musu ba zai tuce su ba wanda ya kike makon su ba zai tuce su ba hatta ya'ti amrullah hatta al'amarin Allah ya zo to saboda karfin haccan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda Allah ya tsare alqur'ani da sunna to babu sai zamanto annabawan malamai da suke zuwa sai zamanto magadan annabawa sune suke jaddada addini kuma suke sanya suke tsayuwa da al'amarin Allah kowani a cikin kowani karni sai an same shi yahmilu hadha al-ilmi min kulli khalafin uduluhu wannan ilimi na addini inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace jama'ar baya da za su zo adalai suna rike da shi yanfauna anhu ta'wil al-ghali suna kawar da mummunan fassara ta wanda suka wuce iyaka a cikin aiki wa tahrifil mubtilin wa tahrifal mubtilin da kuma karkatarwar magana ta mayiman waɗanda suke neman su ɓata shari'a dole sai ka samu haka annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to awan fatra ba tare da aiko annabawa ba wannan mutanen annabi Musa sun dauki sun sanya shi a matsayin hujja na cewa ba mu taba jin wannan ba cewa Allah ya aiko manzanni inda akwai da iyayen mu za su gaya mana saboda an samu lokaci mai tsawo to shine Allah yake fadan cewa Allah ya halicci al'ummomi masu yawa da lokaci mai tsawo a gare su wanda har wannan yasa suka manta cewa Allah yana aiko manzanni amma cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shaidar cewar ya zo da alqur'ani wanda yake bada labarin ilimin da babu yadda za a ce ya san shi tunda baya nan lokacin da aka yi ma annabi Musa wahayi ba shi kuma da sani daga wajen waɗanda ake ganin su ne suke da shaida sannan kuma baya zauna a cikin mutanen Madiyan tunda bai ma taba zuwa ya zauna a Madiyana ba sannan sana'a ce ya je Madiyana ya samu labarurrukan sannan ya zo yana karanta ma Quraishi waɗannan labarurrukan وما كنت تاويا في اهل مدينه تتلو عليهم اياتنا عليهم اي على قريش اكن سو كافرن da suke inkarin ka baka zauna a cikin mutanen madina ba ka zo kana karanta musu ayoyin wato labarukan da kaje kana da na abin da ya faru da annabi Musa tunda abin da ya faru da annabi Musa a ce har an kiyaye cewar ya haɗu da ƴaƴan wato da yara mata su biyu da uban su dattijo ne ya shayar da su ya shayar da dabbobin su ruwa aka ba da wannan labarin ga wanda yake bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ko ba maciji da yaje ya zauna a wannan mantikar ba ya ji labarin wanda watakila iyaye da kakanni na wancan mantikar sun ji suka gaya masa sannan ya zo yana gaya wa mutanen su duk babu wannan to ta yaya ya sani Allah ya ce walakin na kunna mursili sai dai mu mun kasance muna aiko manzanni da aiko manzanni sai mu sanar da ilimin gaibi wanda ba ka da hanyar da za ka san shi ba ta hanyar wahayi ba akwai ilimi da ba ka da ta hanyar da za ka san shi ba ta hanyar wahayi ba yace wa ma kunta bijanibit tur kuma ba ka gefen at-tur dutsen tur idna daina yayin da muka kira da yayin da muka yi kira ba ka faɗi wani kira bane wannan ana nufin ba a faɗi kuma wanda aka kira ba wato yayin da muka kira annabi Musa ya zuwa ga yarki littafi fa qad ma ataituka wa kun min ash-shakirin shine zuwan annabi Musa tsoro sina na biyu lokacin da ya tafi da ban wa wa adna Musa 30 laylatan wa atmamna hadi 10 fa tamma miqatu rabbihi 40 layla na'am na ba karanta ba na'am
ma kun tajjalan bisul inna laina wa la rahmatan min yawmin
yace wa ma kunta bijanibi turi idna daina baka kasance a gefen dutsen at-tur ba yayin da muka yi kira wato yayin da muka kira annabi Musa yayin da yaje da mutum 70 daga cikin bani Isra'il domin su ji zancen Allah domin kuma Allah ya bashi at-taura shine yaje bayan Allah madaukakin sarki ya bashi at-taura a cikin alluna sannan sai yace qala rabbi arini anzur ilayk Allah ka nuna min najanka yayi shaukin cewa gashi ya ji zancen Allah to bari ya samu ru'ya ma bari ya ga Allah Allah yace qala musa lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa qala ya musa Allah yace masa a lokacin da shine ya daina qala ya musa inni istafaituka 'ala an-nas ni na zabe ka akan mutane bi risalati wa bi kalami da saƙona manzanci na da kuma jin zance na bi risalati wa bi kalami fa khudma ataituka wa kun min ash-shakirin ka rike abinda na ba ka rike abinda na baka ka zama cikin masu godiya ita ru'ya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka nan lokacin da muka kira lokacin da muka kira saboda shi kiran abu ne mai girma kuma wanda aka kira shi ma ana girmama sha'anin sa sai ba a faɗa ba yayin da muka kira inji Allah baka nan walakin rahmatan min rabbik sai dai wata rahama ce daga ubangijinka wato muka baka ita litunzira qauman domin kai gargadi ga mutane ma atahum min nadirin min qablik da wani mai gargadi gabaninka bai zo musu ba la'allahum yatadakkarun domin saboda ko sa wa'asu wato yayin da zaka karanta musu waɗannan ayoyi su wa'asu su gane kace ba yadda za a yi wanda yake bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai bar mu yaje ya zauna a wani waje ba babu kuma wani wanda ya zo ya kulle shi a ɗaki ya zo yana cusa masa wannan ilimin ba ya zo da irin wannan ilimin da na farkon mu da na ƙarshen mu ba sani ba ba yadda za a yi a ce wannan da ya zo da shi a kiran su yi shi ne lai tazakkarun su wa asu me ya wa asu a wato su yi tunani su duba su gani saboda shi alƙur'ani yana kiran ɗan adam ya amfani da basirarsa ya amfani da hankalinsa ya lura wato domin su lura domin su ga kanta ba yadda za a yi a ce irin wannan abin ya zo daga wanda yake bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ko bai je ya koya a wani waje ba kuma a cikin to Allah madaukakin farki ya bayyana abin da ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam na laba na sanin wannan ilimi na annabci da sanin abin da Allah yake yi na aiko annabawa domin dukkaninsu sakonsu daya cewa rahama ce yace walakin rahmatan min rabbi sai dai rahama ce daga ubangijinka wato rahama ce ubangijinka ya baka wanda da wannan rahamar Allah madaukakin sarki yayi wato yayi sutura ga duniya baki daya amma musamman waɗanda aka soma saukar da wannan rahama a gare su sune Qurayshawa da Larabawa da su Allah ya ba da wannan Allah ya ba su izza rahama ce abinda Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce gare su shi yasa Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alu shi alqur'ani daukakar ambato ne gare ka da kuma mutananka daukakar ambato ne gare ka da mutananka yau larabci har yanzu bai mutu ba amma yanzu latin ya mutu yaran latin babu shi sai dai manya-manyan fada sai ɗaiɗaiku cikin fada-fadan coci idan za su yi addu'a irin su Papa Roma shine suke addu'ar da latin yanzu kamar mu ne a ce in za a yi addu'a ka ji an yi addu'a da larabci a ce ba wanda ya yi addu'a da larabci sai manyan limamai amma kaga kowa zai iya addu'a da larabci in ya je ya koya albar rahamar Allah ce ta tsare ma larabawa yaransu albarkar alqur'ani to shi yasa Allah ya ce walakin rahmatan min rabbi rahama ce daga ubangijin Allah ya ba su daukaka ba suna waɗanda ake rainawa ko ina suka je ba wanda yake kallon su ana ganin su bararo ana ganin su ba su taɓa samun ba su taɓa gina daula ba sai gashi cikin shekaru kaɗan ƙasa da shekara 40 sun mallaki iya yanda duniya cigaban duniya ya kai ta gabas da ta yamma domin sai da suka dangana ya zuwa ga inda ake gani inda ake cewa wai bangon duniya wato iyakar inda kake gani a duniya iyakacin inda habarar ɗan adam take kaiwa da suka danna yamma sai da suka kai suka dangana da iya yanda duniya a lokacin nan ake ganin ta tsaya Atlantic Ocean sai da suka dangana da nan a zamanin sahabbai sai da musulunci ya kai duk waɗannan wurare waɗanda suke ana raina su ba su yi ta su je su shiga fadar Rumawa ko fadar Farisawa ba sai da suka ci daulolin nasu kuma ka duba ka gani akwai wata al'umma ta annabi da ta zo bayan su akwai wata al'umma ta annabi da ta zo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani wanda yazo yace shi annabi ne yana da wahayi kuma har yazo ya kafa addini ya kafa al'umma ai musulmi babu to saboda haka hujja da za a kawo cewa wai abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ba a saba da jin sa ba a cikin al'ummomi da suka gabata kamar yadda mutanen annabi Musa suka faɗa cewa wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwali ko mushrikai kike faɗa wannan ba hujja bace kasancewar wato tsawon lokaci ya kai mutane ba su san sun manta da cewa Allah yana aiko manzanni wannan ba hujja bane domin rahamar Allah ce ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da wannan sako wanda yake shine sakon karshe kuma yazo domin ya gargadi mutane yace li tunzira qauman ma atahum min nadhirin min qabli kai gargadi ga mutane wanda wani mai gargadi bai zo musu ba gabanin su sune mutanen Larabawa wani mai gargadi bai zo musu ba domin hatta annabi Ibrahim da annabi Isma'il da suke sune asalin Larabawa ai lokacin nan basirga sun zar waɗannan Larabawan da suke a lokacin kahafina wato al-kahfaniyun ne ɗan Yaman amma su ku Larabawan da suke zuriyar annabi Ibrahim wanda su ne a cikin su Quraishi take su ɗan Adnaniyun ne ɗan Banu Adnan wanda suke fikewa ya zuwa ga annabi Isma'il ya zuwa ga annabi Ibrahim saboda haka su kan ba a aiko musu manzo ba babu wani mai gargadi da ya zo musu gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su zamanto wato sun wa'azu kana Allah ya ce
laula an tusibum mutibatum bil الدم عليهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا
Allah ya ce walaula an tusibahum musiba da ba dan kada wata ukuba ta same su ba bima qaddamat aydihim saboda abinda hannuwansu suka gabatar na kafirci da suke yi da shirka da sabo da ayyukan sabo da zalunci da suke yi fa yaqulu sai su ce rabbana laula arsalta ilaina rasula ce ya ubangijinmu aiko mana da manzo mana fa nattabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka wana kuna minal mu'minin kuma mu kasance cikin manzanni wato da ba dan haka ba wato da ban aiko musu manzo ba amma na aiko musu manzo dan ne yanke hanzarin su kada ukuba ta same su su ce ya Allah ya baka aiko mana manzo ba mu bi ayoyinka mu kasance cikin mu'minai saboda haka ke muka aiko da manzo kafin mu ukuba wannan yana daga cikin hanzari da Allah yake yi baya azabtar da mutane sai yayi musu hanzari baya shi yasa Allah ta'ala ya ce ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun baya kasancewa da Allah ya batar da mutane bayan ya shirye su har sai ya bayyana musu abinda za su ji tsoro ya ce musu to ga hujja idan mutum ya zamanto cewa tare da basira da yake da ita ya saba ma Allah a lokacin Allah zai kama shi shi yasa ko fatawa ce aka yi ma mutum ta bayyana gare shi daga baya cewa wannan fatawar ba daidai bace wancan aikin da yake da wannan fatawa Allah ba zai kama shi da wannan ba saboda yayi ne bisa basira yana daga cikin rahmar Allah amma yayin da ilimi ya zo masa kuma ya ci gaba da yin abin da yake ba daidai ba to a lokacin nan Allah zai kama shi wannan ya ce shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahad ahabba ilayhi al-udhr min Allah min ajli zalika arsala ar-rusul babu wanda yake son ai masa hanzari irin Allah kaga fa shine fa da mallakar komai amma Allah yana so a yi maka hanzari sai a ce a'a Allah ina da uzuri to ba wanda yake so ya yanke wa mutum uzuri irin Allah ya ce to me uzurinka zai saurare ka dan haka ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ne Allah ya aiko da manzanni saboda manzanni idan suka zo Allah ya ce rusulan mubashirina wa mundirin li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul manzanni masu bishara masu gargadi dan kada mutane su samu ta hujja a wajen Allah bayan manzanci kuma Allah yace ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin faqad ja'akum bashirun wa nadhir ya ku wanda suka yi aka ba ku littafi manzanmu ya zo muku inji Allah yana bayyi muku bayani a lokacin yankewar zuwan manzanni fatra shekara 600 ba manzo an manta da cewa Allah yana aiko manzanni to manzo ya zo muku kar ku ce mai gargadi mai bishara bai zo mana ba mai gargadi da bishara ya zo muku kuma Allah mai iko ne bisa komai to haga yankewar hanzari kenan to shine Allah yake cewa da ba dan kada ukuba ta same su ba saboda abinda suka aikata dan sun cancanci a yi musu ukuba sun yi shirka sun yi zalunci kuma Allah ya dasa a cikin asalin dan adam cewa shine bin tauhidi ne fitra ta nuna maka kabota ma Allah kai kadai da alƙawarin da Allah ya dauka wai ahadallahu min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum yayin da muke cikin alamu zar muna ruhi Allah ya sanar da mu kansa ya dauki alƙawari akan mu yace alastu bi rabbikum duk muka ce bala Allah zai iya kama mu da wannan sannan kuma ya sanya dabi'ar mu ba ta shakka akan yadda da Allah afillahi shak babu shakka ga Allah amma Allah ba zai kama mu da wannan ba sai ya aiko manzanni amma inda ba dan haka ba ai da abinda muka aikata Allah sai ya kama mu kuma Allah ya sanya mu kowane dan adam yana kin alfasha akwai wanda zai ce wanda zai je yayi lalata da mahaifiyarsa mutumin kirki ne
akwai wanda zai ce wanda zai rinka tafiya tsirara mai hankali ne daidai yake yi. Allah ya dace wannan a cikin dan adam ya san cewa wannan ba daidai bane. To inda Allah ya so ko babu manzani sai Allah ya mamaye sai Allah ya riki mutum ya yi mana ukuba yayi ukuba ga waɗanda suka kafirta bisa wannan. To amma dan kada Allah ya yi ukuba sai ya Allah ya baka aiko mana manzani ba. Bubu ayoyinka bu kasance cikin masu imani. To sai Allah ya aiko manzani. To Allah ya ce falamma ja'ahumul haqqu min indina, amma yayin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu sai suka ce laula utiya mithla ma utiya Musa, yaya ba a bashi irin abin da aka bama Musa ba, me zai sa shi ma ba a bashi littafi sungurungun dinsa ba, a saukar da shi sai aka ringa kawo shi kashi kashi kuma ba a rubuce ba, kisa ba a bashi sandan annabi Musa ba, me yasa ba a bashi hannu mai kyalli ba, me yasa ba a bashi irin abin da aka bama Musa ba. Allah ya ce awalan yakfuru bima utiya Musa min qabl, to ba su kafirta bane da abin da aka bama Musa a gaba ne. To wannan Quraishi sun kafirta, ai bani mutanen Fir'auna ne suka kafirta, amma saboda manhajarsu daya al-kufru millatun wahida, iyayensu ne a kafirci, iyayensu ne a kafirci, da Fir'auna da Yahudawan da suka kangare mu annabi Musa duk ne suke a kafirci. Sai Allah ya dangana abinda Quraishi suke, sai Allah ya dangana abinda suke ga Quraishi, cewa su ma Quraishi tamkar sun kafirta da abinda aka saukar mu annabi Musa ne. A qalu suka ce sihrani tadahara, wannan ita ce kira'ar Asim da Hamza da Kisai, sihrani ai masu sihiri ne biyu da suka tazahara da suka taimaka ma juna, ko kuma kira'ar jumhur qalu sahirani tazahara, masu sihiri ne biyu da suka taimaka ma juna. Masu sihiri biyu suna nufin annabi Musa da annabi Harun, ko kuma suna nufin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato bakinsu daya duka ce bakinsu daya da at-taurat da al-qur'ani duk bakinsu daya, duk duruduru ake nema ai mana, to kafirci kenan. Wa qalu suka ce inna bi kullin kafirun, mu duk mun kafirta da su gabaki daya, mun kafirta da Musa, wato sun kafirta da Musa, sun kafirta da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka me kuma suke bukata, sun ce me yasa ba za a zo musu da littafin Musa ba, a zo musu da irin abin da yazo na annabi Musa? To da aka zo da shi ga abin da suka ce, saboda haka me ya rage kafirci babu maganinsa, sai dai kawai rahamar Allah. Ai ta faɗa la'alla waɗansu daga cikin kafiran daga baya za su zo su wa'azu su lura. Sai Allah ta'ala ya ce
فإن لم يستجيبونك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
Allah yake ulfa atu bi kitabin min indillah, ce ne to ku zo da wani littafi daga wajen Allah, huwa ahda minhuma, wanda shine yafi shiriya daga gare su su biyu, daga at-taura da al-qur'ani. Ku kawo wani littafi daga wajen Allah wanda yake yafi at-taura da al-qur'ani. Yasa aka keɓance at-taura da al-qur'ani, ba a faɗi injila ba, ba a faɗi zabura ba, saboda da injila da zabura duk rassa ne na at-taura. Duk shari'ar annabi Musa ce, sai dai aka yi a injila wali uhilla lakum ba'd alladhi harrama alaykum, in halatta muku sashen abinda aka haramta muku. Amma asali annabi Isa shari'ar at-taura yake yi, saboda haka at-taura da al-qur'ani cikin dafan da Allah ya saukar, wanne ne wanda ya fi su shirya? Ku zo min da shi, inji Allah. Ka bincika a tarihin ɗan adam gabaki ɗaya, wanne za ka samu, wani littafi za ka samu wanda yake daga wajen Allah da yake ya fi at-taura, ya fi al-qur'ani? Ka duba adalci irin na al-qur'ani, jibin da ake kirari ga at-taura, amma inda za ka san addinin musulunci shi ne gaskiya ba za ka samu wannan wajen bayan Yahudawa ba. Su da za su faɗi wannan su ce ku zo da littafi wanda ya fi Taura daga wajen Allah wanda ya fi Taura shari'a sai mu ce da Alƙur'ani. Maganar su ta ƙare ko ba ta ƙare ba. Attabi'uhu in kuka zo da shi Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce attabi'uhu zan bi shi wannan littafin in kuntum sadiqin in kun kasance magaskata kan cewa da Annabi Musa da Annabi Haruna masu masihirani masu yin sihiri ne to ku zo da abin da yafi nasu shari'a sai in bar shi sai in je inda yake babu sihir fa illam yastajibu lak to idan ba su amsa kiranka da kake yi ba kan su zo maka da littafi wanda shine yafi shari'a da Taura da Alqur'ani fa alam ka sani annama ma yattabi'una ahwa'ahum cewa ba abinda suke in banda kan dun soyayce soyayen ransu ba abinda yake gaban su in banda dun sirri domin babu wata shubha ballantana ma a ce akwai shi akwai hujja shubha ma babu ita shubha shine abinda ya sanya ka ka rikice ko babu shi babu abinda ya sanya ka ka rikice bayan wannan bayani ballantana a ce suna da wata hujja to saboda haka wanda ko ya zamanto ba hujja yake bi ba to sirransa yake bi to Allah yace wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wani ne yafi kacewar hanya daga wanda ya bi san ransa ba tare da shari'a daga Allah ba wato ya sanya san ransa shine a gaba shi kuma shi kawai yake bi ba ruwansa da shari'ar Allah abinda din ransa ya zayyana masa shi zai to waye yafi wannan bata wa babu wanda yafi wannan bata domin duk wanda yake bin san ransa to duk inda kake tsammanin barna to za ka same shi a kanta wanda duk ya zamanto ba abin da zai yi maka kansa linzami ba to duk inda barna take a kanta yake inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin haqiqa allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai wato masu bin san ransu sune ainihin azzalimai domin sun cuci kansu kuma sun cuci bayin allah sun cuci kansu cewar sarrai ba inda yake kaiwa sai halaka kuma sun cuci bayin Allah saboda bin san rai duhu ne da shi ne zai ɗauki mutum a kan yai zalunci shi ne zai ɗauki mutum a kan yai keta shi ne zai ɗauki mutum a kan ƙiyayya shi ne zai ɗauki mutum a kan yin zalunci da kama karya da rashin adalci da girman kai da jabberanci duk san rai shi zai kawo wannan shi ne ainihin zaluntar bayin Allah shi ya sa Allah ya ce wato kamar wannan yana wato maimakon a ce inna allaha la yahdi haula Allah baya shiryar da waɗannan sai Allah ya ce baya shiryar da mutane azzalimai don ya nuna kan cewar ainihin abin da suke yi shine ya mayar da su mutane azzalimai bin san rai shine zai mayar da kai azzalimi bin san rai shine zai mayar da kai azzalimi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man Allah madaukakin sarki a cikin suratul nazi'at wa nahan nafsa fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa kuma ya hana ransa dun ya hana ransa abin da take so to ubangijinsa to wannan aljanna yake makomarsa ka hana ranka abin da ranka yake so kai manan ka linzami kuma gashi nan su kansu yanzu suna faɗa David Coleman da yake emotional intelligence ai ba wani abin illa hana rai abin da take so ake ta faɗan ake ta tutiya kamar ya zo da wani abu sabo emotional intelligence da ake faɗa wai abin da zai baka basirar samun iko akan abin da ranka yake so ba wani abu bane illa wannan wani hannarsa an yi hawa to ballan su kuwa sun ɗaukan ma kansu ainihin san rai ya zamanto shi ne limaminsu to Allah ya ce babu wanda ya fi ɓacewar hanya daga wanda ya sanya wato san ransa ya zamanto wato daga wanda ya bi san ransa wato ya sanya san ransa ya zamanto limani bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba nan an togace ba tare da shari'a daga Allah ba domin akwai wani san ran da zai zamanto za ka iya bin sa saboda ya dace da shari'a daga Allah ko ba haka ba yanzu kowa yana so ya dan ji daɗi ai ka ci abu mai daɗi ka dan kwanta a waje mai daɗi kana samu yar matar ka kyakkyawa kowa yana son wannan to yanzu sai a ce shi ma wannan wa man adallu mimman ittaba'a hawahu a'a saboda shi wannan wanda in kai ta halal to bi hudan min Allah da shari'a daga Allah amma waɗannan bi ghairi hudan min Allah ba da shari'a daga Allah ba shi yasa kana da matarka aka baka dama har hudu
shi ke nan ka rike su ka daina kallon waɗansu. Kana da abincinka halal ɗinka ka je ka ci ba tare da kaje ka ci dukiyar riba ba, kaje ka ci dukiyar maraya, kaje ka yi albus, kaje ka sace dukiyar al'umma. Dukiyarka ta ishe ka. To kaje ka bi kan ranka amma da shiriya daga Allah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ɗayanku ba zai yi imani cikakke ba sai san ranka ya zamanto mai biyayya ga abin da nazo da shi. Wato ka sanya san ranka ya zamanto limaminsa Al-Qur'ani da Sunna. Duk inda Al-Qur'ani yayi ka karkatar da ran naka ya bi shi. Ba ka sanya san ran naka shine limami ba. Sannan ka rinka ban audio kana juya wayoyin ayoyi da hadisi su dace da san ranka. To wannan in ka aka sai ka zama ba Yahudi. Allah ya kiyaye mu. Amin. Amin. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka wadda kake karɓan addu'ar bayinka sa'ar ƙarshe ta ranar Juma'a. Muna masu azumi wanda kake karɓan addu'ar su har sai sun yi buɗe baki. Muna roƙonka Allah abin da muke roƙonka Allah ka amsa mana. Allah abubuwan da zamu roƙe ka a wannan majalisi da wanda kuma bayinka suka roƙe ka a cikin wannan majalisi, muna roƙonka Allah ka amsa mana. Dan uwanmu Na'ibi Malam Aminu ba shi da lafiya, Allah ka ba shi lafiya. Akwai dan uwanmu Imamu, akwai dan uwanmu Bukhari Al-Hassan wanda yake hidima wajen recording din abubuwan wannan majalisi da yada su, shi ma ba shi da lafiya, ba a san abin da yake damunsa ba. Allah ka san abin da yake damunsa. Allah ka ba shi waraka, Allah ka warkar da shi, Allah ka inganta masa lafiya. Yan kasuwanmu kuma waɗanda suke ta fafutukar kasuwanci, muna roƙonka Allah ka buɗe musu, Allah ka yi musu buɗi, Allah ka yi musu buɗi mai albarka, Allah ka ba su ciniki mai albarka, Allah ka ba su riba mai albarka, Allah ka ba su albarka a cikin abin da ka ba su. Waɗanda kuma suke masu waɗanda suke da wasicci kan mu yi musu addu'a, maza da mata, masu neman aure, masu neman aiki, masu neman ciniki, masu dukkan wata buƙata, muna roƙonka Allah ka ga musu buƙatunsu. Yan uwanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya, muna roƙonka Allah ka gafarta musu, Allah ka haska kabarinsu, Allah ka ɗaukaka darajarsu, Allah ka sa aljanna makomarsu. Allah dukkan abin da ya sa mana gaba a cikin wannan ƙasa wanda ya hana mu zaman lafiya da samun haɓakar cigaban ƙasa, muna roƙonka Allah ka maganta mana, Allah ka inganta mana mulkin ƙasarmu, Allah ka inganta mana halin da ƙasarmu take ciki. Allah muna roƙonka ka dawo da arziki da wadata a wannan ƙasa tamu. Allah ka yaye tsananin da bayinka suke fama da shi a wannan ƙasa tamu. Allah rashin kwanciyar hankali da muke fama da shi, Allah ka yaye mana. Wanda suka dauki makami akan mu suke waɗanda suka dauki makami akan mu suke yaɗa barna a bayan ƙasa, muna roƙonka Allah kai mana maganin sharru. Allah ka karya ƙarfinsu, Allah ka dakusar da kaifinsu, Allah muna roƙonka ka watsa aniyarsu, Allah ka tarwatsa su, Allah da su da masu taimaka musu, da masu ba su umarni, da masu ba su kariya, da masu ba su ɗauki, muna roƙonka Allah kai mana maganinsu. Allah ka karya ƙarfinsu, Allah kai mana maganinsu da izzaka da ƙudurarka ya arhamar rahimin. Allah muna roƙonka ka zaɓe da za a yi a wannan ƙasa tamu a cikin shekarar da za ta zo nan gaba. Allah ka sa a yi lafiya, a gama lafiya. Sakamakonsa muna roƙonka Allah ka ba mu mulki kyakkyawa, Allah ka danƙa ragaman mulkin ƙasarmu da jihohinmu da hukumominmu gabaki ɗaya a hannun zaɓaɓɓun mutane, a hannun mutane na kirki. Allah ka danƙa mulkin ƙasarmu a hannun waɗanda suke a sharare a cikinmu. Allah ka yi mana maganin sharrin a sharare, Allah ka yi mana maganin fajircin fajirai. Allah ka jiɓintar da sha'anin mulki a wannan ƙasa tamu ya zuwa ga salihan mutane, mutanen kirki masu sanin ragamar aiki. Allah muna roƙonka ka kwantar da hankalinmu. Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka amintar da gonakinmu, Allah ka amintar da hanyoyinmu, Allah ka amintar da kasuwanninmu, Allah ka amintar da makarantunmu, Allah ka amintar da garuruwanmu da ƙauyukanmu. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم واجعلنا فيه يا ربنا من الفائزين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفق للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن غفرت له ذنوبه يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، ولا تجعلنا من المطرودين ولا تجعلنا من الخائبين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا مقرب لما بعد، ولا مباعد لما قرب، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.